أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم من الأربعاء شرين لشرين وتنقوم شاء وتنقوم قاعدة jira 1447 wanda ta yi daidai da 13 ga watan 5 miladiya 2026. Muna nan cikin wannan littafi mai albarka na Al-Rahiqul Maktum na fadilatu Sheikh Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi Al-Hindi rahimahullahu ta'ala. Wannan shi ne darasinmu na 67. A darasinmu da ya gabata mun tattauna ne a kan misaqut ta'aluful islami, misaqut ta'aluful islami ma'ana yarjejeniya ta haɗaka tsakanin al'ummar musulmi. Mun tattauna yadda mazala ya kulla wata haɗaka gagaruma mai ƙarfi wadda ta kulla wata dangantaka ƙaƙƙarfa tsakanin musulmi a junansu, wanda ta ƙunshi ƙudurori ɗai-ɗai-ɗai har guda 16. Yau bi iznihi ta'ala za mu tashi a darasi da yake gaba da wannan darasi. Darasin da malam ya kira shi da asarul ma'anawiyat fil mujtama, ma'ana tasirin da wannan gagarumin yarjejeniya da kuduri da manzon Allah ya kulla, tasirin da waɗannan ma'anoni suka yi a zamantakewar al'ummar Madina, ma'ana waɗannan ƙudurori da alƙawurruka da yarjejeniya da manzala ya kulla a tsakanin musulmi, to sun yi wani babban tasiri a zamantakewar al'ummar Madina. Kuma annabi ya tsara ƙarfafa su da wasu bayanai da za mu ji a shi wannan darasi. Malaki bi hadhil hikma, da wannan hikima da manzon Allah ya amfani da ita bayan kulla ƴan uwantaka a tsakanin muhajiruna da al'ansar, ƴan uwantaka a kan addini, sannan kuma ya zo ya shirya wannan ƙaƙƙarfan alkawari da ƙudurori masu ƙarfi tsakanin musulmi. To da wannan hikimar da annabi ya yi amfani da su, wa bi hadha at-tadbir, da kuma wannan tsare-tsare da tsari gagarumi da annabi ya tsara, arsa rasulullah sallallahu alaihi wasallama qawa'id mujtama'in jadid, da waɗannan ne manzala ya kafa wasu ginshiƙai na sabuwar al'umma da sabuwar zamantakewa a Madina. Kanat suratuhu zahira, wanda surar wannan al'umma ta zahiri, bayanan wa asaran lil ma'ani, surar al'umma ta zahiri ita ta zama bayani da tasirin ma'anonin waɗannan yarjejeniyoyin, shi ne ma'ana sun zamo bayanan bayani wa asaran da kuma wato alamomi masu tasiri, lil ma'ani allati kana yatamatta'u biha ulaika al-amjad, da ma'anonin da waɗannan manya-manyan bayin Allah masu daraja suka ɗabi'antu suka siffantu da shi, bi fadli suhbati an-nabi sallallahu alaihi wa sallam, saboda sababin falalar abokantakar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da suka yi, suka zama sahabbansa sai suka zama al'umma ta musamman madaukakiya mai daraja wadda take da tasiri a zahiri ana ganin wannan tasirin wa kana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama bayan kuma duka waɗancan abubuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance ya ta'ahadu yana tsananin kulawa da su bita'alimi ta hanyar ilmantar da su wa tarbiya da kuma tarbiyyantar da su kenan duk al'ummar da ake so ta canja ake so a ga tasirinta a zahiri ake so a ga ta mai da kanta zuwa ga abubuwa na ci gaba to babban abin da ake kokarin a shimfiɗa a wannan al'ummar shine ilimi da tarbiyya idan al'umma ta samu ilimi ta samu tarbiyya za ta jawo amma duk dokokin da za a shimfiɗa duk zazzare idanuwan da za a yi idan al'ummar aka batta cikin jahilci aka batta babu tarbiyya wannan al'umma ba za ta canja ba inda za ta tana nan inda take in ba a yi sa'a ba ma ta fi da lalacewa Allah ya kiyaye so da haka da wannan annabi ya yi amfani kaga baya ya kulla ƴan uwantaka akan addini ya zo ya kulla waccan yarjejeniya mai ƙarfi sannan kuma ya ba da kulawa wurin ilmantar da su da tarbiyyantar da su yadda za su samu ilimi kuma a lokaci guda su samu tarbiyya wanda shine aiki da ilimin domin idan ilimi ya zama kawai ilimin ne ba aiki da shi shi ma nan ba zai tasiri wata tiyatun nufus sannan kuma manzala suna sama yana tsarkake rayukansu duk waɗannan gurɓatattun halaye da ɗabi'u yana raba su da shi ya fara tun daga abin da ya shafi tauhidi ya raba su da gurɓatattun halaye da ake du'a nan da jin wani abu yana tasiri ba Allah ba kamar gumaka da aljanu da sauransu da ya raba su da wannan sannan kuma ya zo ya raba su da tasirin ƙabilanci da jin cewa ƙabila gaba take da komai ya nuna musu ba ƙabila ce gaba ba addini ne gaba sa'annan ya raba su da munanan ɗabi'u da halaye a cikin zukatansu tun daga mai ɗaukan banza na maguzanci ƙarya abin da ya shafi ɗabi'a ta mai girman kai duka waɗannan ya raba su da ita ya canja su da ɗabi'un da suke mai gurbinsu waɗanda suke kyawawa to da waɗannan ne ya tsarkake rayukansu sai zama babu hassada ba ƙiyayya ba ƙyashi ba jin haushin wani abin da ya mai gurbin abin sai zama ƴan uwantaka da ƙaunar juna da fatan alheri ya samu ɗan uwa da fifita ɗan uwa a kan kankin kai duka waɗannan tasirin tarbiyyar annabi ce wal hasbi ala makarimil akhlaq sannan annabi ya kwaɗaitar da su a kan kyawawan ɗabi'u sai zama yanzu sun siffantu da kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye ويؤدبهم بآداب الود والإخاء وما النبي لدب تدسو جلدب نقو نجونا وانتكا والمجد دجرما والشرف درجة والعبادة ديوي تعبادة جعلا والطاعة لكم الطاعة جعلا النبي لكم الطاعة جدوكم كم ألا دمزم الله لا نسمى to da waɗannan abubuwa kawai sai annabi ya canja su sai mana ya kawo mana kaɗan daga cikin irin maganganu da manzon Allah ya yi a hadisansa wanda da su ya yi tasiri wurin canja wannan al'ummar gaba ɗaya malai ce sa'alahu rajulun wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan hadisi ya zo cikin Bukhari Imam al-Bukhari ya fitar da shi cikin Kitabul Iman daga Abdullahi dan Amr dan A mai tambayar a wata ruwaya malamai na cewa Abu Dharr bin Ghifari yayin manzana tambayar wata ruwaya tace ba shi bane ma'ana dai nan ma nayi ce sa'alahu rajul wani mutum ya tambaye annabi yace ayyul islami khairu ma'ana wace dabi'a ce daga cikin dabi'un musulunci take da ta kasance mafi alkhairi a cikin dabi'u ma'ana kenan ayyu khaslatin min khisal alislami khairu wace dabi'a ce daga cikin dabi'un musulunci ta zamo mafi alkhairi kana sai manzala yake tus'imu ta'ama ka ciyar da abinci wasu malamai na cewa anan zaka kaddara an wanda take ta masdariya masdariya mala an tus'imu ta'ama wa tuqri as-salama ala man arafta wa man lam ta'ri mala dai ya manzala wata dabi'a ce cikin dabi'un musulunci mafi alkhair yamma za na yake ka ciyar da abinci ka dinga yin sallama ga wanda ka sani ga wanda baka sani kaga waɗannan ɗabi'u guda biyu za su tabbatar da cikakkiyar ƴan uwantaka tsakanin musulmi ciyar da abinci ga wanda ke jin yunwa ake nufi wanda bai da abin da zai ci wannan yakan haddasa wato haɗaka ta zuciya ta zama guri guda ƙaunar juna ta shiga tsakani wannan shine sirrin da ya sanya musulunci ya shar'anta zakka har manzala yake ga Mu'adh yake to khudhu min aghniyaihim wa turaddu ala kufi fuqara'i za a karba daga mawadata a juyar zuwa gawa talakawa domin ta kawar da kyashi da jin haushi da fatan iya da hasada ga shi mara shi gawa ga mawadata sai ta mai da gurbin ƴan uwantaka da ƙaunar juna da fatan alheri ga talaka zuwa gawa zuwa ga mawadata kaga wannan ƴan uwantaka za ta kulla to shi za an ka ciyar da mai jin yunwa to za ka kau da wannan zafin da ke ran naka sai ya zama mai babu wani abu da zai tabbata tsakaninku sai ƙaunar juna sannan kuma yin sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba yana ƙara tabbatar da ƴan uwantaka da ƙaunar juna shi sa a wani wurin a hadisin Muslim manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tadkhulul jannata ghayran tuwa yace wallazi nafsi bi yadihi la rantsa da wanda rai nake annansa la tadkhulul jannata hatta tu'minu wallahi ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani ba wanda zai ga la irin ba imani sai zai shiga aljanna sai da imani innal ladina amanu wa amilus salihati كانت لهم جنات الفردوس نزلا اشي سي ده ايمان دي ده ايكي na fari sai ce to wala tu'minu kuma ba za ku taba zama masu imani ba hatta tahabu sai kun kaunaci junan ku kenan ba imani idan babu kaunar juna ba imani idan akwai kiyayya da hasada da kyashi da jin haushin juna yace afala adullukum alayhi in idza fa'altumuhu tahabbtum bazan ku so ga muku abinda in kuna yi za ku kaunaci juna ba suka ce faɗa mana sai ce afshu salama bainakum ku dinga yada sallama tsakanin ku duk mutumin da zai wuce zai ba sallama kwana biyu in baka ganshi ba sai ka tambaya saboda ne wannan ƴan uwantaka ta shiga cikin rai kai da zaka tambaya a ce bai da lafiya suka ji kana cewa ina ne gidansa baka san san da wannan ƴan uwantaka za ta ci gaba saboda haka kenan shi sa annabi yake ka ciyar da abinci sannan kai sallama ga wanda ka sani da wanda ba baka sani ba ana Abdullahi ibn Salam Abdullahi ibn Salam ɗaya daga cikin malaman Yahudawa wanda suka karɓi musulunci yana cewa lokacin da annabi ya zo Madina yace lamma qadima annabi sallallahu alaihi wa sallam almadinata yace lokacin da manzon Allah ya zo Madina mana ranar da ya shigo Madina ji'tu yace sai na tago da kaina domin in yi ganshi in tabbatar annabin ne da gaske kuma annabin bane tunda shi malami ne ya karanta littattafan da ya gabata falamma tabayyantu wajhahu yace ina zuwa da na kalli fuskarsa da kyau kawai fuskar annabi ya kalla ya dube shi sama da ƙasa yace arabtu anna wajhahu laysa biwajhi kadhabi yace ina kallon fuskarsa kawai sai na fahimci cewa na gamsu na yadda na sani na yaƙini cewa wannan ne wannan fuskar ba fuskar makaici ba ce mana kaga da kallon fuskar yace wannan ba makaici ba ne sun ba makaici ba ne menene kenan ne gaskiya ne cikin annabinsa fa kana awwalu ma kana yace kuma da annabi ya zauna sai na ga farkon jawabin da yayi sai wannan jawabin ya mun tasiri kawai na dina a musulunci sai na ji ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane afshu salama ku dinga yaɗa sallama a tsakaninku wa at'imu ta'ama ku dinga ciyar da abinci wasilul arhama ku dinga sadar da zumunci wa sallu bil layl ku dinga yin sallah cikin dare na nafilfili wannasu niyamun alhalin kasancewar mutane na bacci in kuna wannan tadkhulul jannata bi salamin za ku shiga aljanna cikin aminci yace manzala na gama wannan sai na ji kawai musulunci ya tabbata a zuciyata sai na karba addinin musulunci kaga daga zuwa ya ga annabi sai ya zama musulmi me yasa saboda irin waɗannan kalaman da annabi yake yi waɗanda suke tabbatar da cewa annabin Allah ne na gaskiya domin waɗannan kalamai sun taimaka wurin tarbiyyantar da su wa kana yaqulu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana faɗa daga cikin abin da ya karantar da su ya tarbiyyantar da su yana cewa la yadkhulul jannata man la ya'malu jaruhu bawa'iquhu yace ba zai shiga aljanna ba duk wanda maƙocinsa bai amintu daga sharrinsa ba duk wanda maƙocinsa bai kubuta daga sharrinsa ba bai samu aminci daga cutarwarsa ba zai shiga aljanna ba da wannan yake nuna mana ɗabi'a ta kyautata zamantakewa da maƙoshaka ta gari tsakaninka da maƙota duk wanda maƙocinsa bai amintu daga sharrinsa ba annabi ce ba zai shiga aljanna ba wannan ya nuna ashe maƙotaka ba ƙaramin al'amari ba ne kaga ya canja abinda suke yi na maguzanci yanzu ya maida ɗabi'a daga cikin ɗabi'u na musulunci wanda a maguzanci ba ruwansu da wata maƙotaka ballanta na wani haƙƙin maƙotaka kawai ƙabila ake kallo ko da maƙocinka ne in ba ƙabilar ku ɗaya ba kawai maƙiyinka ne amma yanzu ya canja wannan tunanin zuwa ga cewa wannan maƙotakar tana da wani haƙƙi na musamman wannan yana cikin abin da yake musu tarbiyya wa yaqulu kuma manzo Allah na faɗa cikin wani hadisi yace al-muslimu musulmi kamili cikakken musulmi musulmi na haƙiƙa man salimal muslimuna shine mutumin da ƴan uwansa musulmi suka kubuta min lisanihi daga harshensa wa yadihi da kuma hannunsa mana musulmi na haƙiƙa shine wanda musulmai suka kubuta daga sharrin harshensa da sharrin hannunsa bai yi amfani da harshe ya cutar da su ba bai amfani da hannunsa ya cutar da su ba ya kubutar da ƴan uwansa daga sharrin harshe da kuma sharrin hannu kenan bai musu kazafi, bai musu kaje, bai musu sharri, bai yin annamimanci da nufin ɓata junansu, bai ɗaukan maganar wani ya kaima wani, duk baya wannan. Sa’an nan bai ɗaukan wani abu da hannu da nufin cutar da ɗan uwansa, makarni ne, bai rubuta wani abu don ɓata tsakanin ɗan uwansa musulmi da ɗan uwa. Duk waɗannan baya. To da wannan za a gina al’umma, amma in zai zama wani bai da aikin yi sai dai ya amfani da harshe ya ɓata tsakanin wani da wani, ya yi amfani da hannu wurin rubuta abin da zai cutar da ‘yan uwansa musulmi, ko ya zagi addini, ko ya yi wani abu wanda zai musguna ma ‘yan uwansa musulmi. Ya zama in zai rubuta ba zai rubuta alheri ba, in zai faɗa ba zai faɗa alheri ba. To ka zama nan ba musulmin kirki ba ne, ba shi ne al-muslimu ba, al-muslimu al-haqiqi ba, a shi wannan muna musulmi sunansa, Allah ya kiyaye. Wani hadisi Muslim ya fi da shi. Wa yaqulu, haka nan mazala na cewa la yu'minu ahadukum, ɗayanku ba zai zamo mai cikakken imani kamili ba, hatta yu'ibba li akhihi, har sai ya so wa ɗan uwansa musulmi ma yu'ibbu li nafsihi, irin abin da yake ƙauna yake kuma so wa kansa. Wannan shi ma ya tabbatar da yawantaka, shi ya sanya ma Allah ya kira muhajiruna da al-ansar, ya yaba al-ansar ya ce wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim kasasa, saboda sun ji wannan tarbiyya ta imani ba zai cika ba sai ya so wa ɗan uwansa abinda yake so wa kansa, sai suka so ma ‘yan uwansu musulmi irin abinda suke so wa kansu. Wannan kuma yana nuna makomin hadisin ma haka, ba za ka zamo kuma ka so wa ɗan uwanka abinda kake so wa kanka ba, sai ka ƙima ɗan uwanka irin abinda kake ƙima kanka. Yadda ba ka san wani mugun abu ya same ka, sai ka yi ƙaunar kada haka ya samu ɗan uwanka. Wannan shi ne cikakkiyar ‘yan uwantaka. Kaga wannan hadisi shi ma yana tabbatar da cewa ashe ‘yan uwantaka ta haƙiƙa shi ne ƙaunar juna saboda Allah. Wa yaqulu, kuma annabi yana cewa al-mu'minu, al-mu'minuna ka rajulin wahidin, mummunai tamkar mutum ɗaya ne. Mana ana son mummunai su haɗe su dunkule su zama abu ɗaya, su zama kamar mutum ɗaya. Yana tafiya, suna tafiya da ni, takawa ɗaya, harshe ɗaya, komai ɗaya, haka ake so su zama. Idan staka ainu, idan idan wannan mutum ɗayan ya kamu da ciwo, ishtaka kullu, ya zama gaba ɗaya wannan mutumin guda ɗaya gaba ɗaya ya kamu da ciwo. Wa idan staka ra'su, idan kansa ya kamu da ciwo, ishtaka kullu, ya zama gaba ɗaya yake jin raɗaɗi. Mana so ake musulmai su zamo abu guda. In wani ɓangare na musulmai ya tafi, ya zama gaba ɗaya musulman ne aka taɓa. Kamar yadda in wata gaba ta gangar jiki ba lafiya, gaba ɗaya gangar jikin shi ma ba lafiya. Haka ake so a zama. Shi sa a wani hadisi yake matsalin mu'mini ne fi tawaddu'in wa ta'atufihim wa tara'umihim ka matsalin jasadil wahid. Yake misalan mummunai wurin ƙaunarsu da juna, da jin ƙan junansu, da tausasa ma junansu, yace kamar misalin gangar jiki ne. Idan wata gaba ta kamu da ciwo, gaba ɗaya gangar jiki zai kamu da zazzaɓi da kasa yin bacci. To haka ake son mummunai su. amma ya zamana kana musulmi ana cutar da ɗan uwanka musulmi ko a jikinka, kana musulmi ana azabtar da ɗan uwanka musulmi baka damu ba saboda kana samun kuɗi, kana musulmi ana kulla maƙarƙashiyar a cutar da ɗan uwanka musulmi amma saboda wannan maƙarƙashiyar za ka samu kuɗi baka damu ba, to wannan da'awarka ta musulunci ƙarya take, da'awa ce kawai ta fatan baka, ba ruwan Allah da musuluncinka, domin musulunci ne wanda ba zai baka amfani ba a gaban Allah ta'ala in baka tuba ba, domin duk musulmin da ake cutar da ƴan uwansa da haɗin bakinsa wallahi wannan musulunci ba zai masa amfani ba a gaban Allah, ba ruwan Allah da musuluncinsa. Dole sai in ya zamo kana jin ɗan uwanka musulmi tamkar kai ne, abinda ya taɓa shi kai ya taɓa, abinda ya same shi kai ya same ka, kai ya samu. Wannan shi ne musulmai suka koyi wannan tarbiyya daga gurin manzala shi zan suka zama mai tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Waya ƙulu, haka nan manzala na cewa al-mu'minu lil-mu'min, mummuni ta hanyar dangantakarsa da ɗan uwansa mummuni kalbuniyar kamar gini ne, ya shuddu ba'duhu ba'da, sashin gini yana ƙarfafa sashi, yanzu idan ka gina ɗaki da ɓangarori huɗu na gini za ka game wannan ɗaki na da ƙarfi saboda kowane ɓangare na ƙarfafa wannan ɓangare, da za a rushe wani ɓangare ɗaya daga ɓangarorin nan guda huɗu sai ka ga ƙarfin wannan ɗakin yaro, da za a rushe ɓangare na biyu tun ba ya za ba zai ga rufin ɗakin ya zubo. Me yasa? Saboda waɗancan bangwayen suna ƙarfafar raguwar bangwayen da suka haɗu suka ba da ɗaki, idan ɗaya babu to za a samu rauni, to haka ake son mummuni su kasance. Mummuni ya zamo yana ƙarfafar mummuni ɗan uwansa. Waya ƙulu, haka nan manzon Allah na cewa da musulmai su lata ba gazu, kada ku dinga ƙiyayya ga junanku, domin attabahud ala sigati tafa'ul, mufa'ala shi ne kada ɓangarori biyun su yi abu guda, kar ka ƙi ɗan uwanka shi ma ya nuna ba ƙi, kada kai ƙiyayya da shi shi ma ya dinga ƙiyayya da kai, wannan haramu shi ne, ma'ana la tabaghadu, kada ku nuna ƙiyayya ga junanku, ko me ko zai faru tsakaninku na saɓani. Shi yasa za mu ga wannan darasin a rayuwar sahabbai, mun karanta a nan a cikin kitabul fitna lokacin da aka yi yaƙin Jamal, Sayyidina Aliyu a ɓangare ɗaya, mutanen Basra da Nana Aisha a ɓangare ɗaya. Me ya faru bayan an yi yaƙin? Sayyidina Ali ya yi umarni a harbi raƙumin da Nana Aisha take kai, a ɗauke ta daga filin yaƙin, in ba haka ba mutanen Basra ba za su daina yaƙin ba. Bayan an yi wannan, Allah ya sa yaƙin ya dakata, da Sayyidina Ali ya faɗa ta yi, kada ku kuskura ku kashe wanda ya juya baya ya gudu, kada ku ƙarasa wanda ya ji rauni. Sannan ne waɗanda aka kashe da na ɓangarensa da na ɓangaren mutanen Masara, saboda duka musulmai ne, fitina ce kawai ta faru, me ya yi gaba ɗaya haɗa su guri guda ya yi mege musu jana'iza. Sa'an nan sauran makamai da dawakai da kayan sulke da wasu suka zubar, ya ce ba za a ci ganima ba, ya tattara su aka ajiye a bakin masallacin Basra, ya ce kowa ya zo ya duba kayan sai da su kayan sai da su. Saboda me? Har yanzu wannan kalmar ta musulunci tana haɗa tsakanin su. Wannan saɓanin da ya faru ba zai jawo a kauda waccan yankuwar ta kasa. kaga wannan shine yan uwantaka ta hakika kuma shine abinda Allah yake nufi da cewa ko mummune din ya ji duran su wa in ta'ifatan min almu'minin qatatal malamai suka ce anan Allah bai cire imanin a tare da su ba bai ce wa in ta'ifatun min annas ba sai ya ce wa in ta'ifatun min almu'minin ba ma muslimi ne ba mu'minin dan a nuna maka zai iya yiwa mummumi bisa tawili da tsatsani ya zare makami ya yaki dan uwansa mummumi shi ma wancan bisa tawili da tsatsani amma wannan bai cire yan uwantaka ba shi ta karshe can sai kai tunatar da su yace innamal mu'minuna ikhwa usani mummune yan uwan juna ne saboda da wannan inna ni wannan aiki kaga ba a samu ne wani abu na ci gaba da kiyayya daga baba shi sai ke na tabaru kar ku dinga nuna kiyayya ga juna wala ta'asadu kada ku dinga ma juna asada kada wannan bangaren ya dinga fatan wata ni'ima da take wannan bangare ta gushi kamar yadda wannan bangaren kar su ma su yi fatan gushewar wata ni'ima ta wannan bangare hasadan ce wala ta'asadu wala tajabaru kada ku jura junan ku baya kawai saboda an samu sabani wannan yayin nan wannan yayin nan sai ba ni da shi ba mun daina magana har abada ni da shi ba ni ba shi wannan ba daidai ba ne ya nuna ka ba musulmin kirki ba ne shi ma in ya biye maka ya nuna shi ma ba musulmin kirki ba ne bana kar a juya ma juna baya in ma an yi kada ya wuce kwana uku daga nan dole ne a dinga magana wa kunu ibadallahi ikhwan to zalla ce ku zamo yan uwa na juna ya ku bayin Allah ai wa kunu ikhwanan ya ibadallah ku zamo yan uwan juna ya ku bayin Allah ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاثه ايام ما يعلتا ga musulmi ya kaurace ma dan uwansa sama da kwana uku bayan kwana uku to ba uzuri alal aqalli in ya haduye masa sallama malamai suka ce ranar farko an masa uzuri ne saboda kowane bangare yana cikin fushi da fusata shi da sai aka ba su dama na kaurace wa juna a wannan ranar farko da saboda wannan an kukule yake wannan ma an kukule yake rana ta biyu to za a fara tunanin da ya jawo rigima domin rana ta farko za a ga wani kodon can baya su amma rana ta biyu zai fara tunanin to wai me ya jawo ma muka sabani da wani shi ma zai fara tunani a wannan ranar kuma zai fahimci in shi ne da gaskiya zai gane in shi ne ma bai da gaskiya zai fahimta da kansa in zai gaya kansa gaskiya zai fahimci cewa a kaza da kaza ba gaskiya ba ni ne da gaskiya ba wani ya fi ni gaskiya ko a kaza da kaza na fi wani gaskiya shi ma zai fahimci wannan to shi ta a rana ta uku to an gama babu wani uzuri kuma ya kauce daga wannan ranar dole in an haɗu alal aqalli ay majuna sallama dan a fita daga cikin wannan laifi na yanke waya kulu haka nan manzon Allah yana cewa cikin abubuwan da ya karantar da su yace al muslimu aqul muslimi yace musulmi fa dan uwan musulmi la yuzlimu kada ya zalunce shi wala yuslimu kar ya sallama shi mana ba zai mika shi gurin waɗanda ba musulmi ba su cutar da shi kenan duk wanda za a hada baki da wanda ba musulmi ba ko waɗanda za su cutar da ƴan uwansa musulmi kawai saboda zai saba abin duniya kuma ya goyi bayan wannan haɗin kan to ba musulmin kirki ba ne musuluncinsa ba zai masa amfani ba ranar lahira domin annabi ya ce kar ka kuskura ka sallama ɗan uwanka musulmi ma'ana ka miƙa shi ga waɗanda za su cutar da shi sai in yayi abinda za a yi masa hukunci wannan za ka miƙa shi ne saboda a tsayar masa da hukuncin Allah amma aka kurin ka miƙa ƴan uwanka musulmi a cutar da su saboda kawai zaka amfana ko zaka samu mulki to ba ka daga cikin musulmai ranar lahira domin kana cikin mutanen banza mara mutunci waɗanda za a tattara a mai azuba a wuta jahannama saboda ka ci amanar musulunci da musulmi Allah ya kiyaye wa man kana fi hajati akhihi zalla ce duk wanda ya kasance wurin biyan bukatar dan uwansa musulmi kana Allahu fi hajati to Allah zai kasance wurin biya masa tasa bukata kenan ka biya wa dan uwanka musulmi bukatu karka damu kanka taka za a biya ba sai kai ba fituka ba kanka wai ga ka waigo bukatar ka ta biya maka matan an biya maka ومن فرج عن مسلم كربة دون wanda yayi ma musulmi wata damuwa da bakin ciki farajallahu anhu kurbatan min kurbati yawm al-qiyamah shi ma Allah ta'ala zai yayi mata bakin ciki da damuwa daga cikin damuwa da bakin ciki ranar lahira waman satara musliman wanda ya rufa ma dan uwansa musulmi asiri satara Allahu yawm al-qiyamah kima ranar la'ira sai Allah ya rufa masa asiri wannan tunan silinin da ake a filin kiyama da Allah ya ce yawma tubula sarair ranar da asiri zai bayyana shi nasa sai Allah ya rufa masa asiri sai Allah ya sanya shabaki tsakaninsa da jama'ar da suke filin kiyama Allah ya ce to ka tuna kaza ka tuna kaza ka tuna kaza sai ya tabbatar yayi ya san ba zai sha ba Allah ya ce to na rufa maka asiri a la'ira ba wanda ya sani bari yau ba in ya sai maka sai a sha ni maka me yasa ka rufa ma dan uwanka asiri amma in ka tona kai ma ranar la'ira sai Allah ya tona naka kuma duk wanda Allah ya tona wa asiri a filin kiyama ba ne kai na sani wannan kaga tana nuna wannan gaba tana nuna wata ka'ida da musulunci ya kafa aljaza'u min jinsil amal ana sakanta mutum ne daga jinsin abin da yake yi in kai abin kirki a saka maka da abin kirki in kai abin iya a saka maka da abin iya in an maka abin iya kaga ba za ka jure ba karama da irin abin da aka yi maka aljaza'u min jinsil amal kuma Allah ya kafatar da wannan alqur'ani al jaza'ul ihsan illa al ihsan wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi ashe kenan yadda kai haka za a yi maka in ka kyautata a kyautata maka in ka ki kyautata kai ma abin da za ka yi من أمن صالحا فلنفسه ومن أساء عليها أنا يكرم ذلك سوى ذلك الجزاء من جنس العمل شيء ثانيا إنك ياي مسا داموا سيا ياي مكا داموا النائرة ما دمسك شيء داموا الدنيا إنك فتن تاتت تنائرة بتتاك كراتا كريما ومن damuwar duniya ba ta wuce damuwa ko ta rashin lafiya ko damuwa ta rashin kwanciyar hankali ko damuwa ta rashin abin hannu ba zai wuce waɗannan abubuwa ba ko damuwa ta rashin aminci da zaman lafiya amma damuwar la'ira damuwa ce ga galibi domin damuwa ce wadda bayan ta babu wata damuwa kuma wa shi kenan idan Allah ya yaye maka ta can wannan da ka ci maka ka kawo masa da ita wallahi baka komai ba idan aka aura da can wannan shi ya sanya waɗanda suka fahimci wannan suke kokarin kawar wa da mutane irin wannan bazala ba da labarin wani bawan Allah cikin Bani Isra'il ga wurtaccen mawadaci ne bai cika aikin alheri ba amma dai yana da yara da suke kula madda dukiya sai yake gaya ma yaran cewa duk sanda lokacin biyan kudinmu yayi kuka je gurin mutum kuka tadda bai da su bai da dalili bai da hali yace ku daga maka ba ku tsayarta masa kar ku matsa masa ku ce sai ya biya ko talin kaka ku daga masa kafa ku kauda kai ku kyale shi ku ba shi lokaci wannan bawan Allah sai ya rasu sai Allah ya ce da mala'iku mu ne muka fi cancanta mai masa wannan ku kankare zunubin da ke cikin takardunsa sai Allah ya yi maka saboda ya yi wa bayin Allah tunda ya yi sai Allah ya ce mu muka fi cancanta da nasa saboda haka Allah na kishin bayinsa in ka sassauta musu sai Allah ya sassauta ma in ka kuntata wallahi sai ka shiga bala'i kai ma kin matsayinka kuma sai Allah ya zare kwanciyar hankali da nutsuwa ta tare da kai wallahi ga ka ana maka kallon mai nutsuwa amma a jijice kake saboda ka taba bayan Allah kai ma Allah ba zai kyale ka ba wallahi wannan ita ce kaida wa yaqulu haka annabi na cewa irhamu man fil ardi ku ji kan wanda ke ban kasa su ne bayan Allah ɗan adam ne hatta dabbobi da tsuntsaye yarhamukum man fis sama wanda ke sammai sai ya ji kanku bayan Allah ta'ala kuma sai ya tausaya muku ya ji kanku saboda kun ji kan bayan Allah wa yaqulu haka nan annabi na cewa laysa almu'minu alladhi yashbu ba mummuni bane wannan da zai ci ya koshi وجاره جائع الى جانب الان kasancewar makocin sana cikin yuwa a gibar shi ya ci ya koshi hazmar waye amma ga makocin sa a gibar sa yana kwana da yuwa sannan ya ce wannan ba mai imani bane ba mummuni bane amma yayi da awar cewa shi mummuni ne to wannan da awaci kawai ta fata baka amma aikinsa ya tabbatar da ƙarya yake mummuni shi ne wanda zai damu da damuwar ɗan uwansa wannan shi ne mai imani shi ne zai damu da damuwar waɗanda suke cikin damuwa shi zan za ka samu duk mai imani idan ya ga ‘yan uwansa suna wani hali na rashin abin da za su ci to zai yin da ƙarfin zai ƙare sai ya ƙoƙarin shi kuma ya sama musu abin da za su ci ko dai ya ba su kyauta sadaka ko kuma ya sassauta wannan abin yadda za su iya siya cikin sauki yadda za su samu abin da za su ci saboda yunwa ba ƙaramin bala'i ba ce wa yaqulu haka manzo Allah na cewa sibabul mu'mini fusuqun zajin mummuni fasikanci ne wa qitaluhu kufrun ya kansa kuma kafirci idan ka zama ka da aikin zagin ƴan uwanka mummunai sai zagin ƴan uwanka musulmi kana fifita arna akan ƴan uwanka musulmi kana nuna arna ne suka fi wayewa arna ne suka fi sanin ci gaba arna ne suka fi ɗaukaka arna ne suka fi ƙwarewa kana sukan ƴan uwanka musulmi wannan ya nuna munafiki ne musuluncin ka ƙarya kake kuma da yawa akwai su ƴan daɗi arna duk abin da Allah ya yi ya bari amma an cutar da ƴan uwansu musulmi suka yi sun ja baki sun yi shiru munafikai kallon da suke faruwa a ƙasar nan bana ana yin wani abu za su dinga su an kashe waɗanda ba musulmi ba an yi kaza an yi kaza amma ana farma musulmi ba munafiki ko ɗaya da za ka je magana sun shuru saboda da ba munafukai ne musuluncin ma kawai don kasa mutum su ce sun daina ne su fuskanci ƙalubale in ba haka musuluncin ba burge su yake ba to duk mutumin da yake zagin ƴan uwansa musulmi ba bisa dalili ba kuma yake yaƙarsu to zagin fasikanci ne ma na fita ne daga gaban umarnin Allah ya kasu kuma kafirci wa yaqulu haka nan manzo Allah na cewa wa kana yaj'alu imaqatal adaa al-tariq sadaqa ko manzo Allah ya karantar da sahabban nan a cikin tarbiyyar da ya musu ya sanya dauke abin da zai cutar da mutane akan hanya sadaka ce ويعدها شعبة من شعب الإيمان وين لسافات أمتين ولينك لقيمك من إيمان دع أبن الذي كتب دمك عليه أكام الله آياتي دوسيني ونكتترم أبن الذي كتب سؤالي هوتيوا تيتي نيلا ناتي أنا هتري دولي جارة تقولي أنا دمي دامت ذي جارة الله يباشي شوك بيشي shi anan shine imamatul azan tariq akansa hanya ce ta zamo ana tare bayan Allah ana kama su ana neman fansa wajibi ne ya amince da wannan hanyar a matsayin salawa wanda Allah ya jibin salamarin al'umma a hannunsa in ba haka ba bai yi imamatul azan tariq ba kuma sai Allah ya kama shi shi in shine zai tafi sai a tsare hanya a kare ta a killace ta shi kuma talakan zai tafi ko ogo a kama shi a kashe shi ba matsala bane zai tsaya gaban Allah ya yi bayani bai kawar da mutane cuta akan hanya ba saboda haka in yayi da'awar imani ma ƙarya yake kawai fata baki ne yake faɗa Allah ke wa yaqulu haka nan annabi na cewa as-sadaqatu sadaka tutfi'u al-khataya tana kauda kurakurai da zanubai kama yufi'ul ma'un nara kamar yadda kasar ruwa na kashe wuta haka wato sadaka take kauda wato zanubai ta kashe wannan zanubai da waya kulu kuma ya kasance yana cewa ayyuma muslimin kasa musliman sauban ala uriyin yana cewa duk musulmin da ya tufatar da ɗan uwansa musulmi tufafi bisa tsiranci da ya ga musulmi na da shi kasa'u Allahu min khudaril janna Allah zai takanta masa ya tufatar da shi daga kaya koraye na aljanna kaga aljaza'u min jinsin amal wa ayyuma muslimin at'ama muslimin ala ju'in duk musulmin da ya ci yadda ɗan uwansa musulmi saboda tsananin yunwa da yake ciki at'amahu Allahu min thimaril janna Allah zai ci yadda shi daga ƴaƴan itatuwan aljanna wa ayyuma muslimin saqa musliman duk musulmin da ya sha yadda musulmi ruwa ala zama'in a bisa wannan kishi da yake fama da ita saqa'u Allahu min ar-rahiqil makhtum Allah zai shayar da shi daga wannan tatacciyar giya ta aljanna mai suna ar-rahiqul maktum wannan shi ma yana tabbatar da aljaza'u min jinsil amal wa yaqulu kuma annabi yana cewa ittaqullah ku shiga tsakanin ku da wuta mana ku kare kanku daga sharrin jahannama walau bi shiqqi tamratin koda da sadaka ta tsakin dabino fa illam tajid idan baka samu tsakin dabinon ba da zaka bayar sadaka fa bi kalimatin tayyiba ka bari kalma mai dadi ga mabukaci ma'ana Allah ya bada sa'a kai hakuri Allah ya buda Allah ya taimaka Allah ya kawo a gaba ba ka faɗi mummunar kalma gare shi ba wani janibi hada malai ke bayan duka waɗannan abubuwa na tarbiyya da annabi kana ya ƙutsu hassan shadidan ala listifati anil mas'ala kuma ya kasance yana kwaɗaitarwa wadda take mai tsananin gaske ala listifati anil mas'ala yana kwaɗaitarwa akan kamewa daga roƙon mutane abin hannunsu daga tambaya mana ya ana kuma musulmi ya zamo mai roƙo mai tambaya mai neman sai an bashi wa yadhkuru fadail as-sabr wal qana kuma yana ambata falala ta haƙuri da babu wal qana'a da kuma dangana da kaɗan ya ana mutum kare zama maroƙi ya je nan ya tambaya ya ji can ya roƙa ya yi wannan bambadanci ya roƙi wannan biya ana sai ya zama kuma yana kwataitarwa a kan mutum ya zama mai kana'a, mai dangana da ɗan abin da Allah maɗaukacin sarki ya ba shi. Fakana ya uddul mas'ala kuduhan, ya kasance yana ɗaukar wato roƙo ga mutane, roƙon abin annan mutane kuduhan, kamar wata alama ce ta cizo a fuska. Au kudushan, ko ya kushi a fuska. Au khamushan, ko kuma rauni jikin fatar jiki. Kina yana ɗaukar miƙa hannu ka roƙi abin hannun mutane, kamar a ciciye ka ne a ko'ina a fuskarka, ko a kakkarce ka a fuska, ko kuma a kakkarce ka a gangar jiki. Shi za ki almas'alatu kaddun ya kuddu bi ar-rajul wajhahu, ya ce roƙo kamar wani ya kushi ne ko karta ne da mutum ke karta fuskarsa. Fi wajhi sa'il, a fuskarwa shi wanda yake roƙon. Allahumma illa idza kana mutfarran, sai fa idan ya shiga tsananin buƙata, idan bai ba mutuwa zai yi, zai rasa rayuwa, wannan ita ce darura. Ko kuma al'amarin da ba yadda zai yi, shi ne a wani hadisi ya ce ko ya tambaye mai illa an yi tsanar rajul sultana, sai ba idan mutum shugaba ya tambaya au fi amrin labudda minhu, ko cikin al'amarin da babu makawa sai an yi, to a nan ne zai zama bai yi laifi ba. Amma in ba haka ba, duk abin da zai je ya roƙa, manzo Allah ya gaya wa Qabisa ibn Makarik al-Huzali, ya ce fa suhtan ya'kuluhu sa'ibuhu suhtan, haramun mutum yake ci. Kama kana yubayyinu lahu, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya kasance yana bayyanawa ga su sahabbansa, ma fil ibadati min al-fadail, abinda ibada ta kunsa na falala. Ya faɗaita da su a kan sallah, azumi, zakka, hajji, ya faɗi falalolin wal ajab, da girman ladan da za a samu, was sawabi inda Allah, da sakamako da za a samu a gurin Allah, domin su tsaya tsayin daka wurin yin wannan ibada. Sannan ita kuma ibadar a lokaci guda tana ƙara kuma saita zukatansu da tsarkake halayyarsu da ɗabi'unsu, wanda nan ma zai taimaka wurin su zama al'umma guda. Wa kana yarbiquhum bil wahyin nazili alayhi min as-samaa rabban musaqan, yace ya kasance manzon Allah yana rataya zukatansu da wa'ayin da ya sauka daga sama, ratayawa wadda take mai ƙarfin gaske, ma'ana kai tsaye ke alaƙanta zukatansu da wa'ayin da aka sauka. Ana saukar da wa'ayi sai ya kira su, sai ya karantar da su ga abin da aka saukar, ya yi musu bayani, kaga ya ƙulla zukatansu da wannan wa'ayin da aka sauka, ya ƙulla dangantaka mai ƙarfi. Fakana ya karahu alaihim, ya kasance yana karanta musu wannan wa'ayin, wa ya karahu lahu, su ma sai su karanta, litakuna hadhihi dirasa, domin ya zamo wannan karantarwar ta zamo ishaaran, ta zamo wani abu ne da zai sa su dinga ji a ransu, bima alaihim min uquqid da'wa, su ji irin nauyin da ke wuyansu na haƙoƙi na da'awa, na kira zuwa ga addinin Allah, wata bi'atin risala, da kuma nauyaye-nauyaye na wannan saƙo na manzanci da manzan Allah suna sama ya karantar da su, domin ya karantar da su a yi kaza, a bar kaza, aya ta sauka, sun karanta sai su dinga ji a ransu, wannan manzancin su ma nauyi ne a kansu na su ɗauka su isar da shi, kuma sai su karantar da ragowar al'umma. Fadlan an daruratil fahmi wa tadabbur, yace ballantana kuma abinda suke ganin ya zama dole ne gare su na su fahimci wannan wa'ayin, wa tadabbur, kuma su tadabburin wannan wa'ayin domin wannan ne zuta su fahimci littafin Allah da kyau. Wa haka za a zaba tafkiraku, bala yake da waɗannan abubuwa ne annabi ya tsarkake tunaninsu, wa raba'a ma'anawiyyati, kuma ya raya wannan ma'ana da take cikin zukatansu, wa aiqadha mawa'ibahum, kuma da wannan ne ya farkar da baiwar da Allah ya yi musu, wa zawwajahum bi a'la al-qiyam wal aqdar, kuma ya ba su guziri na maɗaukakin kyawawan ɗabi'u da cikar ma'ana dama wurin yin abu, hatta wasalu ila a'la qimmatin min al-kamal, har sai da suka kai kwakwaluwar matsayi na kamala wanda urifat fi tarihil bashari ba'dal anbiya, wanda ba a taɓa samun wannan ba ko a samu irin wannan kwakwaluwar matsayin ba a tarihin ɗan adam in ka ɗauke annabawan Allah. Ma'ana in ka ɗauke annabawan Allah a tarihin ɗan adam a rayuwa, ba a taɓa yin waɗanda suka rayu suka kai matsayi na kwakwaluwa na zamantakewa ba sama da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba a taɓa yi ba. Shi yasa in ka cire annabawan Allah da manzanni, ba a yi wasu ‘yan adam a duniya da suka kai darajar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Ba dan kuma saboda gaba suke da dukkanin sahabbai baki, sahabban sauran annabawa baki ɗaya. Shi yasa manzala yake cewa sahabbansa aminci ne ga al'umma. Yace an-nujumu amanatun lis-sama, yace taurari da kuke gani aminci ne ga wannan sama. Fa idza dhahaba an-nujumu, dan ranar da waɗannan taurarin suka gushe, ata sama amatu alƙawarin da Allah ya yi wa sama zai zo mata. Mana dan ran da waɗannan taurarin suka gushe, to ranar tarwatsewar sama ta zo, mana duniya ta tashi ce. Fa idza barika al-basar wa khasafa al-qamar wa jumi'a ash-shamsu wal-qamar, wa huwa sun canja kuma a ranar, yaqulu al-insanu yawma idhin ayna al-basar, idza as-sama'u shaqqat, idza as-sama'u fatarat, wa idza al-kawakibu intasarat, wa idza al-biharu fujjirat, wa idza al-quburu bu'thirat. Me jawabin alimat nafsu ma akhza ma qaddamat wa akhara, duk sun da wannan taurarin suka tarwatse, to a ranar rai za ta san abinda ta gabatar da abinda ta jinkirta, za ta yi takaicin abinda ta gabatar na ɓarna, ta yi takaicin abinda ta jinkirtar na aikin kirki da ta yi, kaga kiyama ta zo. To a tarihin ‘yan adam, ba taɓa ‘yan adam irin sabon annabi ba, in ka cire annabi shi za ke in taurari suka tafi, to abin da aka wasa alƙawari bai zo mata, sai ce wa ana aminu li ashabi, ni ne amini mai amintarwa ga sahabbaina, fa idza dhahabtu in na tafi hatta ashabi ma yu'adu, alƙawarin da aka yi wa sahabbaina zai zo musu, kuma da annabi ya tafi ya zo. Mun karanta a nan irin fitintunin da suka gudana a wannan zamani, sai ya ce wa ashabi amanatun li ummati, sai ce sahabbaina kuma su ne aminci ga al'ummata. Fa idza dhahaba ashabi, dan ran da sahabbaina suka tafi, ata ummati ma tu'adu, abinda aka yi wa al'ummata alƙawari zai zo mata. Kuma kaga sahabban annabi na tafiya, daga nan fitintunin suka faɗo wa al'umma, daga nan kuma har ne a tashi a tafiya. To wannan ya nuna kenan sahabbai wata al'umma ce ta musamman wadda ba taɓa irinta ba, kuma mun ga dalili irin tarbiyyar da suka samu daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokaci ya yi makwana nan. Wallahu a'lam. wannan yake na jarabawa karin girma a wurin aiki ina buƙatar ƴan uwa da taya ni da addu'a to Allah ya ba da kyakkyawan sakamako kuma ya ƙara girma ya ƙara ɗaukaka malam bala mai faci ba shi da lafiya yana kwance a asibiti a sa shi a addu'a Allah ya ba shi lafiya ya sa ya zama kafara gare shi da dukkanin marasa lafiyar mu na gida da asibitoci baki da Allah ka ba su lafiya. Akwai ɗan uwa da yaransa ya bar gida kwana 11 ba a gan shi ba yana roƙon addu'a to Allah ya bayyana shi Allah ya dawo da shi gida cikin aminci Allah ya sa yana cikin aminci da kwanciyar hankali kuma Allah ya dawo da shi gida ga iyayensa cikin aminci. Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi da ƙasƙantar da kafirci da kafirai marasa lafiya na gidaje da asibitoci Allah ka ba su lafiya magabatan mu Allah ka ji kansu da rahma Allah ya sa mu cika da kyau da imani Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya. Akwai ɗan uwa wanda yana da ɗan uwantaka da Malam Hassan bin Musa a wancan bawan Allah wanda rabbul abba Anas da masu kidnapping suka kama shi kuma ƙarshe ya rasa rayuwarsa a sa shi cikin addu'a Allah ya ji kansa da rahma ya yafe masa Allah ya sa aljanna mu kuma ya albarkaci bayansa a sauran magabatan mu da suke hannu a ƴan uwan mu da ke hannu Allah ka tabbatar da su ka dawo da su cikin aminci Allah maɗaukakin sarki ka ba mu lafiya da zaman lafiya ya Allah dimme hannu a matsalar tsaro a wannan ƙasa Allah ka tura masa asiri Allah ka hana shi zaman lafiya ya Allah dimme hannu a tada hankalin al'umma Allah ka tada hankalinsa dimme hannu a tada hankalin al'umma Allah ka tada hankalinsa dimme hannu a daga hankalin al'umma da hana su zaman lafiya Allah ka hana shi zaman lafiya in mulki yake ta kama da shi Allah ka raba shi da wannan mulki in dukiya ne Allah ka tarwata shi Allah ka jarrabe shi da bala'i Allah ka hana shi zaman lafiya ya Allah dimme hannu wurin a samar da zaman lafiya Allah ka goyi bayansa Allah ka shiga cikin lamarinsa Allah ka taimaka masa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله.